الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 11 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 16 ga watan 9 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne ba laifi tambaya biyu zuwa uku suka iya gabata to wannan tambaya ta mai waitu ba so dai ba so biyu ba a malikiyance ne ba abin musulunci sallah amma a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu wanda yake tabbatacce koyi da musubuki abu ne wanda yake halattacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara sallah shi kadai a cikin wani dare Huzaifa ibn al-Yamani yazo ya kabbara ya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama Fatiha ya kama suratul Baqara Huzaifa yace ne yi tsammanin cewa in ya kai kan aya ta 100 manzon Allah zai duka ya ruku manzon Allah ya zarci sai da ya gama suratul Baqara ya kama suratul Nisa ya gama sannan ya kama suratul Ali Imran ya gama sannan ya kama suratul Ma'ida sai da ya kai karshen ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunku ya yi ruku an gane ko haka Abdullahi dan Mas'ud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah Ibn Mas'ud ya zo ya kabbara ya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud ya ce saboda tsawaitawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yi sai da nayi niyyar na zauna na rabu da shi amma sai na jimre da na bi shi haka kuma ya gabata darasin mu na Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Jabir ibn Abdullahi al-Ansari domin wasu bukatun shi Jabir ya dawo cikin dare sai ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah Jabir ya kabbara ya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka in ka koma asalin jami'i game da sallah ta tarawihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya fara sallah a cikin masallaci a cikin wani dan kiwaye na tabarma da aka masa wani sahabi ya gano shi ya je ya kabbara ya bi shi wasu jama'a ta sahabbai suka gano shi suka je suka kabbara suka bi shi to dalili haka kuma hadisin Abdullahi dan Abbas wanda ya je ya kwana a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace cikin dare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farka da ya farka manzon Allah ya karanta karshen suratu Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab da wasu addu'o'in sa da manzon Allah ya gama manzon Allah ya murje bacci daga idanunsa manzon Allah ya je yayi arwalla yace a jikin wata salka arwalla sama sama manzo Allah ya zo ya kabbara sallah ya ce ni ma sai na tashi na ji ne arwallar kamar yadda manzo Allah ya kuma na zo na tsaya a hagun kinsa ne ya kabbara manzo Allah sai ya kama kaina ya maido ni dama ta abinda muke tambaya shin waɗannan gaba ɗaya ba musubukai bane ba da su aka fara sallah in aka ce masbuki wanda aka rigaye shi fa baka nan ba tare da kai aka fara shine ake nihi da masbuk. In kace to wannan ai duka a sallah ta nafila ce, to sai ka kawo dalilin da ya bambanta farilla da nafila. Duk abinda aka shar'anta a farilla an shar'anta a nafila, sai abinda dalili ya bambanta. Don haka koyi da masbuki wannan abu ne tabbatacce a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan ka tarar da mutumin da an rigaye shi, ma'ana liman ya salamci ya tashi yana ciko abin da ya rage masa, sai ka koma damar shi kai kabbara ka bi shi. Idan ya salamce sai ka tashi kai ma ka ciko iya abin da ya rage maka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala mun gama baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen sallah ta kisbewar rana ko kuma wata, wanda bayani ya gabata shi lafazin al-kusuf da al-khusuf dukkan su mutaradifa ne, kusan ma'anar su daya. Zaka iya amfani da kowane lafazin akan kowanne, in ma kisbewar wata ko kuma kisbewar rana, illa kasancewar mafi yawan malamai ba sa amfani da lafazin al-kusuf bil-kaf, an gane ko, sai akan kisbewar rana. Idan kai sun ce al-kusuf bil-kha, to suna nihin kisbewar wata. Idan aka ce al-kusuf ko al-khusuf, wato shine dishewar hasken wata gaba daya, ko kuma dishewar hasken rana gaba daya, ko kuma wani bangare nasu. In ma hasken ya tafi gaba daya ya zamanto sai kaskon, ko kuma wani bangare ya zamanto ya dishi. Wanda kamar yanda bayani ya gabata, kisfewar wata ko kisfewar rana abubuwa ne waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya musu sabubba kamar guda biyu, wanda sababi na farko sababi ne wanda yake hissi, wanda kuma kamar yanda bayani ya gabata malaman falaki ko kuma mu ce malamai masana dangane da sararin samaniya da halittun da suke gudana a cikin rana da wata da taurari, akwai wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da su irin wannan ilimi, musamman kamar yanda Turawa suka yi fice akan wannan bangare, sanin yanayin wato sararin samaniya dangane da tafiya ta rana da wata wato da taurari. Wanda kasancewar sababin abin da ke sanya wato wata ko kuma mu ce rana ta kisbe, an gane ko, shine kasancewar lokacin da rana take zamantowa ko kuma mu ce doran kasa yake zamantowa shamaki tsakanin wato wata da hasken rana. Duk lokacin da ya zamanto rana ta ji wannan duniya ta juyo daidai inda zai zamanto shamaki tsakanin wata da hasken rana, to shine ake samun kisbewar wata. Saboda kasancewar wata yana amfani da wani bangare daga cikin hasken rana, shi yake daukan hasken. Kenan duk lokacin da aka samu kasancewar doran kasa ya zama shamaki tsakanin shi wata da hasken rana, to wannan shine sababin abin da yasa ake samun kisbewar wata. Illa kasancewar wato shi kisbewar wata kamar yanda bayani ya gabata baya tabbata sai wata ya kai lokacin cikarsa daga 13 abin da ya gaba, amma ƙasa da 13 da wata ba a kisbewar wata. Wannan abu ne tabbatacce wanda malaman falaki sun bi diddigi sun tabbatar da haka. Shi kuma kisbewar rana lokacin da shi kuma baya ta, shi kuma sababin abin da yake janyo shi wata ne yake zamantowa shamaki tsakanin ita rana, hasken rana da doran kasa. Duk lokacin da ya zamanto shi wata kaskon shi kenan ya shiga ya zama tusha maki tsakanin hasken rana da duran kasa a wannan lokaci ne ake samun kispewar rana shi ko kispewar rana baya kasancewa wato sai a ƙarshen wata domin kasancewar shi kanshi wannan kispewar rana wanda ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ne a ran 29 ga watan Rabiul Awwal shekara ta wato 10 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sababi biyu ne muke so mu gane shi wata kenan duk lokacin da ya zama tudoran kasa ya zama shamaki tsakanin wata da hasken rana kenan ake samun kispewar wata shi ko bai kasancewa sai kamar 13 14 15 abin da ya gaba shi kuma kenan kispewar rana na kasancewa lokacin da wata ya zama shamaki tsakanin doran kasa kenan da hasken rana ake samun kispewar rana shi kuma baya kasancewa sai a ƙarshen wata kenan wannan kenan shine sababi wanda yake hissi kamar yadda su malaman falaki ubangiji subhanahu wataala ya sanar da su wannan ta hanyar lissafi wanda sababi na biyu sababi ne wanda yake shar'i wanda kwa ta hanyar wahayi ake sanin haka kamar yadda Allah ya sanar da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ba komai ba Allah yake nihi game da tafiyar da hasken rana ko na wata illa domin nuna ma bayansa wata aya daga cikin ayoyinsa domin kowa ya shiga hayyacinsa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa ba ma turo da wasu ayoyinmu ubangiji ta'ala ya ce face hidan tsoratar da bayi kowa ya shiga hayyacinsa kenan duk lokacin da jama'a suka kauce ma tafarkin da ubangiji subhanahu wataala ya umarce su cewa su bi suka zo da ayyuka waɗanda suke na sabon ubangiji subhanahu wataala irin waɗannan ayoyi suke faruwa in ma dishewar hasken wata ko kuma dishewar wato hasken rana ko irin su girgizar ƙasa ko irin su wata guguwa ko irin su ambaliya ta ruwa duk irin waɗannan ayoyi ne na ubangiji subhanahu wataala dan haka bayani ya gabata ko da kai malamin falaki ka lissafa a iya ilimin da Allah ya baka ka tabbatar da cewa lalle wata zai yi kusuf ko kuma rana za ta dishi to ba a buƙatar a ba mutane labari saboda abu ne wanda ake buƙatar ya zamanto mutane kai tsaye su ga al'amarin domin kowa ya firgita ya shiga hayyacinsa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ran da rana ta kisfe manzon Allah a firgice ya fito har ma tsammani yake kiyama ce ta tabbata manzon Allah ya ce jama'a su fito masallaci a zo a yi sallah kamar yadda hadisi ya gabata manzon Allah ya tura wani sahabi ya ringa kira as-salatu jami'a as-salatu jami'a jama'a suka haɗu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da wata sallah sallah da take da wata kaifiya ta musamman wanda tsayuwa biyu a kowace raka'a kuma ruku'u biyu amma sujada kamar yadda aka sani domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kabbara ta harama sai da yayi tsayuwa mai tsawo da yayi tsayuwa mai tsawo manzon Allah ya duka ya ruku'un kwatancin tsayuwar da yayi sannan manzon Allah da ya warware wannan ruku'u sai ya sake karatu ya yi tsayuwa mai tsawo sannan ya sake duka ya yi ruku'u kwatancin karatun da ya yi a raka'a a tsayuwa ta biyu kenan sannan manzon Allah da ya warware ya duka ya je ya yi sujada ta farko ya tsago ya koma ya sujada ta biyu su ma sujadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawaita su sannan kuma ya tashi zuwa raka'a ta biyu raka'a ta biyu ma tsayuwa biyu ya yi ruku'u biyu don haka sallah ce wadda take da kaifiya ta musamman kuma yanda aka yi a kisfewar rana haka za a yi a kisfewar wata sabani ga wasu malamai da suka ce ita sallah ta dishewar wata ba za a ma hadu a masallaci kowa a gidanshi zai zauna ya yi raka'a biyu kamar yadda malaman malikiya suka tafi akan haka kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce har a kai lokacin da hasken watan zai bayyana wannan kisfewar ta gushi dan haka kasancewar bambanta tsakanin sallah ta kisfewar rana da kisfewar wata dole sai da dalili in babu dalili sai kai musu zubin goro kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yanda aka yi ta kisfewar rana a masallaci haka ta kisfewar wata ita ma a masallaci ake buƙatar a yi ta yanda aka yi ta kisfewar rana akan wannan tsari da wannan kaifiya haka ita ma ta kisfewar wata za a yi an gane ko illa kasancewar ba ta da wani kiran sallah illa wannan kalima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana shine as-salatu jami'a. In ma kace as-salatu jami'a ko kuma kace as-salata jami'a, as-salata jami'a, kamar yadda bayani ya gabata akan bambanci wajen irabin as-salatu jami'a da as-salata jami'a. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء. ما لم الله يجي كان سكيتشي و وانا بابي ني وانا في بياني جمدا وكنشه وكنشن صلاة نيمان شاير و شي لفظين عد استسقاء معنسة شي ني طلب السقيا لنفسك او لغيرك لأن السين والتاء للطلب. نيمان شاير واغا كنكا كو كما نيمان شاير واغا وني شيني معنر الاستسقاء. فما ريان دا چن أبنجي تعالى كي تشيوا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بأصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم على آية الشاهد وإذ استسقى موسى. Ubangiji ta'ala ya ce ba mutanenka labari lokacin da annabi Musa alaihi salam ya nemi shayarwa shinga kansa. Ubangiji ta'ala ya ce liƙaumihi ga jama'arsa. Don haka in aka ce al-istisqa shine talabus suqya li nafsika aw li ghayri, neman shayarwa ga kanka ko ga wani. A shar'ance idan aka ce al-istisqa wato shine talabus suqya min Allah azza wa jalla an yunzila al-matara inda husulil jadabi wa habsil matar aw tafurul abar aw jafafil anhar aw tafurul abar aw jafafil anhar. Wato shine neman shayarwa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da ruwa lokacin da fari ya tabbata ko kuma lokacin da ruwa ya tsaya. Tsayawar ruwa ita ce alama ta tunkarowar fari, ba sai fari ya kamu ba sannan ake zuwa aje ayi salatu istisqa. Duk lokacin da aka ga ruwa ya tsaya kwana biyu ana da buƙatar shi, to ba sai amfani ya bushe ba za a fita aje ayi an gane ku. Don haka malamai suka ce inda husulul jadabi aw habsil matar, wato lokacin da fari ya tabbata ko kuma lokacin da ruwa ya tsaya ko kuma lokacin da ake buƙatar wato rijiyoyi su gudana domin ruwan da jama'a suke sha da dabobi ko kuma lokacin da ƙoramu suka kafe. Don haka me za mu iya fahimta a nan? Ita sallah ta neman shayarwa ba ta taƙaita ba akan ruwan saukar ruwan sama. Ko da jama'a suna da buƙatar ruwa na sha ko su ko dabobinsu, ma'ana rijiyoyi sun kafe ko ƙoramu sun bushe, to a irin wannan lokaci za a fita aje ayi. Don haka kenan muka ce talabus suqya min Allah azza wa jalla an yunzila al-matara inda husulil jadabi aw habsil matar aw tafawur al-abar aw jafaf al-anhar. Kenan ko kasancewar wato fari ya tabbata ko kuma ruwa ya tsaya ko ana buƙatar rijiyoyi su gudana ko kuma kasancewar ƙoramu wato su gudana kamar bayan bushewar su. Ita wannan sallah ta neman ko kuma mu ce neman shayarwa kala uku ne kamar yadda ya tabbata a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nau'i na farko shine kasancewar jama'a kowa ya kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wata'ala ya daga hannu ya roki Ubangiji. Tsananin da ake ciki Allah ya yi ma jama'a. Wannan fa baya buƙatar cewa sai an haɗu a masallatai ko an fita bayan gari. Duk a inda kake ka daga hannu ka yi addu'a tsakaninka da Ubangijinka cewa tsananin da al'umma take ciki Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mata. An gane ko? Kenan shine yin addu'a ga kowanne ɗaya daga cikin jama'a kenan ɗaya ɗaya kun jama'a kowa yayi addu'a. Nau'i na biyu shine kasancewar limami lokacin da yake cikin khutba ta Juma'a zai iya daga hannu yayi addu'a ya roki Ubangiji subhanahu wata'ala domin ya shayar da bayansa, wanda shi ma wannan zamu iske dalilin da ya tabbatar mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka. Nau'i na uku shine kasancewar limami ya fita da jama'a bayan gari. Masallacin da ake sallar Idi shine al-musalla, misali a fita wajen gari aje ayi sallah, sannan limami ya khutba ya juya gabansa al-qibla, wato ya daga hannu ya roki Ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya shayar da bayansa. Waɗannan nau'ika uku sune waɗanda suka tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nau'i na farko da muka yi bayani game da yin addu'a, wannan kowa zai yi addu'a, wanda wannan addu'a ba ta buƙatar cewa a haɗu a cikin masallatai na cikin gari ko kuma a fita a can bayan gidi, domin ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu. Don haka a ce a fita bayan gari a je a haɗu a yi addu'a, wannan ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce. In addu'a za a yi ko ina kowa a inda yake yi addu'a. Don haka kuma abin takeici bugu da ƙari bayan fitar wanda ba ta da tushe, addu'ar kanta wanda za a yi ba addu'a ba ce ba wanda musulunci ya yarda da ita, domin abu ne wanda aka zo da shi akan sabanin yanda sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take. Dan wani lagani ne wani malami zai tashi ya bada ai kaza ai kaza, kuma kafin haka sai an tattara wasu kudade a wajen ƴan kasuwa, kamar musibar kanta ta takaita akan ƴan kasuwa. In ba dan wasu kudade da ake amsa a wajen jama'a wasu ba za su fita ba, kuma a wajen rabon kudin ha babba haka rami yake. Sannan kuma tare da nuna alfahari da takama a wurin shi wai an fita a je a yi addu'a, amma wani ya zo ya gwada cewa shi shine wani waliyazu billahi, ko a zo a raba Qur'ani kamar Qur'ani bakwai a zo ana cakuɗa su a cikin sango, wai shine wai lakani. Har ma wani ɗan uwa yake gaya mu wani lakani da wani malami ya bada, wai in an yi addu'a ruwa ya ki zubowa, to abinda ake sai a samu mutumin da malamin da bai taba yin zina ba shi zai hau kan icci, a ba shi wani bangare na Qur'ani yana karantawa yana jebo ta tarbe, shi yake gaya mu a nan kauyen su wai duk a taron malaman da taron jama'a aka rasa wanda zai hau sai malam wani. Kenan me yake nihi da sauran wanda basu tashi ba, an ce gaba ɗayan su mazinata ne aliyazu billahi, wai sai ya hau kan icce yana karantawa kuma yana jebo ta tarbe. To don haka wannan duk karantarwa ce ta shaidani, ba karantarwa ba ce ta manzon rahma. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, in addu'a za a yi ba wani haduwa ba za a yi a masallatai ko kuma kowa wai ya je yayi wai kai dubu kaza wai ka kawo ka bashi lissafi kai dubu kaza wancan yayi dubu kaza, shine a ƙarshe idan wani malami yake cewa to in an hada an ba wanda aka ba lissafin gaba ɗaya shi ko gidan wa zai kai. Don haka kowa ya je yayi addu'a shi, in dai addu'ar za a yi to ba maganar a fita bayan gari, kowa a inda yake tsakaninka da Ubangiji, sirrin da kake tsakaninka da shi na filfilinka ka kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wata'ala ka roke shi ya shayar da bayansa, kowa haka ake buƙatar yayi. Ko kuma limami limammai kowa a ran Juma'a a cikin khutba ya daga hannu yayi addu'a, in ku fita za a yi bayan gari to za mu iske yaya menene ake yi in an fita bayan gari. Al-hadithu thani wal khamsuna ba'da al-mi'a ana Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radiyallahu anhu annahu qala خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى. عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني الله يكرم سيدا كيشوا manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita zuwa ina sai ka kallo wancan lafazi da malam yace wa fi lafzin atal musalla kina kharaja ila al musalla manzon Allah ya fita zuwa bayan gari. Idan aka ce al musalla shine filin da aka kebance shi domin yin sallar idi shine anan yace kharaja annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yastasqi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita bayan gari ko kuma mu ce ya fita wurin da yake bance shi domin sallar idi wanda galibi ku samu irin wannan babban hili wato sai bayan gari yastaski yana neman shayarwa ta ubangiji subhanahu wata'ala ga kansa da sauran al'umma fatawajjaha ila al-qiblati yadu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya fuskanci al-qibla manzon Allah yana addu'a yana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya gama addu'a wa hawwala rida'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya juya mayafinsa halshen da yake kan kafadarsa ta dama sai manzon Allah ya dawo da shi kan kafada ta hagu wanda yake kan kafada ta hagu manzon Allah sai ya dawo da shi kan kafadarsa wadda take ta dama. Bayani zai zo menene hikima ana game da haka. Thumma salla raka'atayni sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya sallaci raka'a a nan ne wasu malamai suka ce farkon abinda ke gabata ita ce khutuba wanda a khutubar nan da limami zai gargadi jama'a ya nuna musu sababin abin da ya janyo irin wannan bala'i da irin wannan musiba kuma ga ta hanyar da za a bi a nemi ijewar wannan bala'i daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma a cikin wannan khutuba kenan in ya gama sai ya fuskanci al-qibla ya kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wata'ala yayi addu'a in yayi addu'a ya gama kenan sai ya juya wannan mayafi nashi kenan sannan sai ayi sallar raka'a biyu shine wasu malamai suka ce khutubar ita take gabatar sallar wasu malamai an gane ko kamar yanda yake cikin wannan hadisi sannan kuma akwai hadisi tabbatacce wanda yake nuna sallar ita take gabatar khutuba sai in an yi salla an gama sannan sai ayi khutuba in an yi khutuba an gama sannan sai ya fuskanci alƙibla sai ya juya mayafinsa sannan sai ya fuskanci alƙibla ya daga hannunsa ya yi addu'a ita ko khutubar khutuba ce wanda take daya daya ba ta da bambanci da khutuba ta sallar idi an gane ko to shine anan yace thumma salla raka'atayni sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci wato raka'a biyu wanda ka'ida thumma a halshen larabci tana fa'idantar da at-tarahi wato shine jinkiri kenan farko manzo Allah ya fuskanci alƙibla ya yi addu'a wanda kafin wannan addu'a sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi khutuba kamar yanda yake cikin wata riwaya ta daban da yayi addu'a kafin addu'ar kuma lokacin da zai juya ya fuskanci alƙibla manzo Allah yayi juya mayafinsa sannan kuma manzo Allah ya fuskanci alƙibla yayi addu'a sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallaci raka'a shine anan yace wa fi lafzin atal musalla maimakon cewa kharaja annabiyyu sallallahu alaihi wasallama yastasqi kenan sai yace atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal musalla yastasqi manzo Allah ya jima masallacin idi manzo Allah yana neman shayarwa a takeice wato Abdullahi ibn Zaid ibn Asim anan yana ba mu labari dangane da yanda fari ya kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan me aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fita da jama'a zuwa bayan gari domin yin wannan addu'a ma'ana domin yin wannan sallah menene hikima game da fita bayan gari? Saboda fita bayan gari shike nuna akwai kaskanta kai ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da nuna tsananin bukata. To in aka fita bayan garin yaya zamu yi? Bayan da ra'ayinmu da son zuciyarmu bai ba mu, sai mu ga cewa da manzon Allah ya fita bayan gari mu yayi. Da ya fita bayan gari ga abin da ya yi sallar raka'a biyu manzon Allah ya khuduba, da ya khuduba manzon Allah ya juye mayafinsa. Sannan manzon Allah ya fuskanci alƙibla, manzon Allah ya daga hannu yayi addu'a. Shi ne a nan sai yake ce domin me yasa? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma mu ce abu ne wanda yake sananne, kamar yanda alqur'ani ya tabbatar mana da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wanda ke ije tsanani ko yaye shi ko janyo wani amfani ko alkhairi illa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi da jama'a aka fita aka je aka yi sallah, sannan aka daga hannu aka yi addu'a. To wannan yana nuna mana kenan sallah ta neman shayarwa wannan abu ce tabbatacciya a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda ya fita je. Sannan kuma wannan na nuna mana in za a yi addu'ar menene kaifiya, kenan limamin sai ya juya gabansa alƙibla ya daga hannu ya yi addu'a. Wannan daga hannu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga hannu har sai an ga farin hammatar shi, saboda tsananin bukata ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Amma in ba a irin wannan yanayi daga hannu a cikin addu'a, ana bukatar mutum ya tsaye da hannuwan shi dabra da kafadunsa, an gane ko? Hannuwa su zamanto tafin hannu daidai da fuska kenan, haka dabra da kafadu haka. To amma a sallah ta neman shayarwa, addu'ar Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi, sahabin da ya rawaito hadisin yake cewa manzon Allah dan tsananin daga hannu yace har sai da muka ringa ganin farin hammatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai da ya kai kamar bayan hannun shi ya kusa ya fuskanci sama, saboda daga hannuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma kar ka fahimci cewa da bai ban hannu ne ake addu'a, wannan rashin fahimtar nassin ne. Ba hannu ake juyawa ba, bai ban hannu ya kalli sama, an gane ko? Babu inda aka shar'anta mana cikin tafin hannu ake dagawa. To daga cikin tafin hannun ne da yayi tsanani, sai da ya kai nan bai ban hannu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya zamanto kamar yana kallon sama. Amma ba juya hannu ba ake haka ya kalli sama, kamar yanda suke cewa tabbace dame bai ban hannu. Shi iya abinda ake a nan ne ake daga hannu sosai. Amma duk inda ba sallah ta neman shayarwa ba, to abinda ake bukata mutum ya daga hannuwansa dabra da kafadunsa, kuma tare da ya haɗe su ba ya ware su ba, kuma ya ɗan karkata haka, haka ake bukata. Shi ne ladabi daga cikin ladabba na addu'a a wajen daga hannu. Sannan kuma wannan na nuna mana sunna ne wato juya wannan mayafi. Hikima game da wannan juya mayafi, ara shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, ma'ana halin da ake ciki na tsanani Allah ya canza shi ya koma hali wanda yake na yalwa. Don haka sai ya kamo harshen mayafinsa wanda yake kan kafadar dama, sai manzon Allah ya dawo da shi kan kafadar hagu. Na kan kafadar hagu manzon Allah ya dawo da shi kan kafadar wato dama, kenan an juye mayafin. Yanda ya juye wannan mayafin, yana fatan tsananin da ake ciki Allah ya juya shi ya koma yalwa wato da ni'ima, an gane ko? Amma ba riga ba ake juyawa bai bai, inda mayafi a kafadarka to ka juya, in ba mayafi kuma shi kenan. Sannan kuma ita sallah ta neman shayarwa, karatu bayyana shi ake wa aboye baki, bayyana shi ake, an gane ko? Kamar yadda wata riwaya ta nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karatun da yayi shi a bayyane. الحديث الثالث والخمسون بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نهو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فدعوا الله تعالى يجثنا فقال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم أجثنا قال أنس رضي الله عنه فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسدت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس صبتا قال ثم دخل رجل من الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك يعني ابن عبد الله القاضي فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه أهو الرجل الأول قال لا أدري الضراب الجبال الصغار والآكام جمع أكما وهي أعلى من الرابية ودون الهضبة ودار القضاء دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه سميت بذلك لأنها بيئت في قضاء دين واتو أنس بن مالك الله إكرام سيدا كيشيوا lalle wani mutum ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar wato Juma'a sai ya ce min babin kana na hawa daril kaba wato ta kofa daga cikin kofofin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kofar da take wajen wato darul kaba shi wannan gida ya shahara da wannan suna wato Darul Kaba domin Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da aka soke shi ba shi da lafiya Umar ya ma dansa Abdullahi ibn Umar wato wasiya cewa in Allah ya karbi rayuwarsa wannan gida a saida shi a biya masa bashi gane ku dan haka wannan na tabbatar mana cewa duk mutumin da ya san akwai haƙuƙuwa na jama'a a kansa in ma bashi ko wani haƙƙi na Allah misali lokacin hudda zakarka yayi baka hudda ba wata har ya riga ya wuce to anan za ka yi wasiyar cewa a fitar da zakka daga cikin dukiyarka shi ma bashi ne wanda yake na haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wataala haka in jama'a suna da kayan ajiya a wajenka to dole kai wasiyar cewa wane suna da kaza a wajena a matsayin ajiya ka samu ka rubuta takarda rubutu kyaukyawa wanda za a fahimci me aka rubuta kuma ka samu shedu ka sheda musu an gane ku in ma kenan ko bashi ko ajiya kenan in dai akwai haƙuƙuwan jama'a akan ka to dole kai wasiya kamar yadda anan shi Umar Allah ya kara masa yadda ya ma ɗansa Abdullahi wasiyar cewa in na mutu wannan gida nawa a saida shi a biya mun bashi shine sai ya ce masa fa in yake cewa in kudin wannan gida ya kasa wato biyan bashi na sai ya ce ista'in bi bani adi ka je ka nemi taimako a wajen dangi na su taimaka a biya mun wannan bashi saboda bashi musiba yanzu anan Umar ya an gane ku sannan sai yake ce masa kuma bi Quraysh sannan in Banu Adi sun tattara abinda suka tattara bakin gulgudan ikonsu wannan abin da suka tattara na dukiya ya kasa biyan bashi, yace to ka je ka nemi agaji a cikin Qurayshawa dangi na su ma su taimaka a biya mu wannan bashi. An gane ko? A lokacin nan kenan shi Umar da Allah ya masa rasuwa dan shi Abdullahi ya saida ma Muawiya wannan gida, gidan abinda aka saida shi wato shine dirhami 28,000 aka saida wannan gida 28,000 aka biya ma Umar, Allah ya kara masa yadda, wato bashin da yake kai shi. Anan abinda zamu kalla a matsayin sa ne fa na shugaba, ba ma shugaban Makka da Madina ba, a shugaban duniya ta musulmi, amma ya mutu gaya da nauyin bashi a kan shi. Mu ku a yau irin shugabanninmu, in shugaba ya mutu, dukiyar da ya sace ta al'umma inda za a tattara ta kashi 1 daga cikin 10 ta sai ya biya ma duk wani wanda ake bin shi bashi a kasar gaba daya, sannan kuma ga kashi 9 a aji. Amma shi da ya mutu Umar gaya gidan shi aka saida aka biya masa bashi a matsayin shi na shugaba. Don haka abinda ake bukata shugabanni su zamanto adalai, wannan adalci shine zai kawo kwanciyar hankali a cikin jama'a, kuma wannan adalci shine zai fitar da su a gobe kiyama a gaban zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ba ka mutu ba ka tara dukiya, shi yasa duk dukiyar da suke sacewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya jarrabe su da wani bala'i. Su ba su amfana ba da wannan dukiya kuma sun labci kaya, kuma wanda suka bar ma su ma ba yanda za a yi su amfana da ita, daman dukiya ce wadda Allah ya riga ya zare albarka daga cikinta. Shi yasa za ka ga galibin wannan dukiya waɗanda suke masu gidansu Turawa su suke cinye wannan dukiya. A banza ku raba al'ummarku da dukiyarsu, wannan da dukiyarsu. To da haka ake bukatar shugaba ya zamanto adali, ba ka sace dukiyar al'umma ba. Gashi anan Umar ya mutu ana bin shi bashi, kuma yi wasiyar cewa a saida gidan shi a biya bashin da yake kai shi. Don haka anan kenan abinda zamu gane, idan mutum ya mutu akwai bashi a kan shi, duk dukiyar da ya bari ba ta zama gado, sai an sauke nauyin bashin da yake kan shi. In dukiyar shi gaba ɗaya ta kasa biyan bashin da yake kan shi, to ku waɗanda kuka fi kusa da shi, ku ya kamata ku ciru ku kullo a cikin abinda Allah ya hore muku na dukiya, ku biya ma mamacinku bashi. In kasancewar abinda kuka tattara ba zai biya bashin, to ba da fi kukan iya shiga cikin dangi. Duk wanda kuka san ɗan uwanku ne, makusancinku ne, ku je ku nemi cewa ya taimaka domin a biya ma wannan mamaci bashi. Wannan taimakekeniya, akan haka Allah ya gina mu. Da haka Umar yake cewa in kudin gidan ya kasa biyan bashin da yake kaina, yace dangi na kusa Banu Adi, ka je ka nemi cewa su agaza. Abinda suka agaza in ya kasa biya, to ka je ka nemi agaji na Qurayshawa su ma su taimaka a biya mun bashin da yake kaina. To da haka gidan ya shahara da wannan suna, ake kiran shi da Darul Qaba, domin an saida shi a biya ma Umar bashin da yake kansa. Don haka wannan bayan Muawiya, Marwan ibn al-Hakam shine ya zauni wannan gida. Shine anan kenan yake cewa min babin nahwa Darul Qaba, wato min babin kana nahwa Darul Qaba kenan yake cewa wani mutum ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Juma'a ta wata kofa wadda take wajen kenan gidan da aka saida aka biya ma Umar bashi. Sai yace wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qa'imun yahbu alhali, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tsaye na kuduba. Wannan jumla ce haliya, wanda kuma abinda zamu fa'idanta anan, kuduba a tsaye ake yin ta ba a zaune ba, kamar yadda bayani ya gabata tun a cikin babin da ke bayani game da sallar Juma'a. Sahabin da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsaye yake kuduba, yake cewa da dai ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hudu ba a zaune yace don haka duk wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hudu ba a zaune wannan yayi ya kuskure iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a cikin hudu ba shine tsayuwa sai yace fastaqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qa'ima fa'il na fastaqbala ya'udu ila ar-rajul kenan wannan mutum da ya shigo sai ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin yana tsaye an gane ko wannan mutum ya zo ya tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma qala ya rasulullah sannan sai ya ce ya manzon Allah halakatil amwalu yace dukiyoyi sun halaka in aka ce lafazin al-amwal jam'i ne na mal in aka ce mal duk abin da ake amfani da shi wato sunan shi dukiya dan haka abin da ake nihi da al-amwal anan sune wato dabobi kenan halakatil amwal yace ya rasulullahi dabobi sun halaka dukiya ta halaka abin da yake nihi dabobi sai yace wan qafa ati subul yace ya rasulullahi hayoyi duka sun datse babu jama'a suna kai kawo ba dan komai ba saboda fari idan bari ya riga ya tabbata kenan hanyoyi tsayawa suke sai yace fadu Allah yugisuna ko kuma yugisuna yace roƙa mana ubangiji subhanahu wata'ala wato ya kawo mana agajinsa an gane ko yugisuna roƙa mana ubangiji subhanahu wata'ala yugisuna ko kuma kace yugisuna a cikin nuska din ku yake akwai yugisuna ko yawa roƙa mana ubangiji subhanahu wata'ala ya agaza mana shi lafazin yugis an ciro shi ne daga al-igatha in aka ce al-igatha wato shine fitar da mutum daga cikin tsanani da halaka idan aka ce al-istigatha shine talabul inqazi min ash-shiddati wal halak neman fita daga cikin tsanani da halaka anan ne muke so mu gane a karkashin wannan gaba lokacin da yazo da yace halakatil amwal yace ya rasulullahi dukiyoyi sun halaka sai yace wan qafa'ati subul yace ya rasulullahi dukkan hanyoyi wato sun datse anan zamu gane cewa idan limami yana cikin khutba in har akwai wata maslaha da shari'a ta yarda da ita wanda ya riga ya zama dole to ba laifi anan wani yakan iya tashi ya ma liman magana kuma liman yakan iya amsa masa su canza miyau kamar yanda anan shi wannan sahabi yana cikin sauraron kudu ba ya tashi sai ya shigo masallaci an gane ku da ya shigo masallaci ta wannan kofa domin tun kafin ya iso masallacin ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kudu ba domin manzo Allah in yana kudu ba yana daga muryarsa tana zuwa nesa shigowa ke da wuya sai tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskance shi don haka yana daga ladabin tambaya kai gaba da gaba da mutum ba kana bayan shi ba sannan kai tambaya a ka fuskance shi kamar yanda sai da ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan yace ya rasulullahi halakatil amwal yace dukiyoyi sun halaka ma'ana dabobi sai yace wan qafa'ati subul kuma hanyoyi sun datse sai yace fadu Allah ta'ala yugisuna roƙa mana Allah subhanahu wa ta'ala ya agaza mana anan mi zamu iya fa'idanta cewa ba a istigasa da kowa illa ubangiji subhanahu wa ta'ala duk tsananin da ya samu bawa to bayya halatta ka kirayi wani da sunan cewa ya fitar da kai daga cikin wannan tsananin inda ba wanda ya isa ya fitar da kai face ubangiji subhanahu wata'ala to wannan baya halatta kai istigasa da kowa saboda inda ana istigasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene fa'idar har ya shigo cikin masallaci ya ce masa ya rasulullahi da tun yana can a zaune zai ce ya manzon Allah ka cece mu ba ma sai ya zo ba gaban shi kuma inda ya zo gaban shi inda ana istigasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da in ya zo cewa zai yi ya rasulullahi a gisna ya manzon Allah ka fitar da mu daga cikin tsananin da muke amma mi yace cewa fadu Allah an yugisa yake cewa fadu Allah yugisuna ko kuma yugisna ya rasulullahi roka mana Allah ya cice mu mana ya fitar da mu daga cikin tsananin da muke kaga abu ne wanda yake sananne a wajen sahabbai ba a istigasa da kowa akan tsanani tsananin da ba wanda ya isa yayi shi illa ubangiji subhanahu wa ta'ala amma tsananin da ka fada wanda jama'a suna da ikon da za su iya fitar da kai daga cikin wannan tsanani ba laifi kakan iya istigasa da su misali ina kusan ka nayi tuntube zan fadi ina iya cewa wani taimaka ina kusan ka in Allah ya baka izini zaka iya tare da izinin Allah zaka iya tare ko misali abu ya kubce daga hannuna zai kai kasa ga ka kana kusa ina iya cewa wani tare wani taimaka kaga anan nayi istigasa da kai akan abin da kake da iko akan shi da izinin Allah in Allah ya nufa kakan iya tare wannan abu ba zai kai kasa ba so da yawa kofi zai fada daga hannunka wani taimaka wani taimaka idan Allah ya kaddara da izinin sa zaka iya tarewa to dan haka wannan istigasa wannan ya halatta kai istigasa da wani bawa akan abin da yake da iko da shi akan shi kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratul qasas wa dakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulaini yaqtatilani هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوقظه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين وبنجي تعالى يا بامو لبارن وان ابو ديه وكان تسكانن النبي موسى عليه السلام دو وسو جماعه وسو متاني بيو شيني انو وبنجي تعالى يچه ودخل المدينه على حين غفله من اهلها Annabi Musa alaihi salam wato ya shiga cikin birnin Masar lokacin da jama'a suke cikin hali wanda yake na raukana kamar lokacin da kowa yana can yana hutawa barcin rana wanda in ka zo gari sai ka ga kamar ba kowa a lokacin da Annabi Musa ya shiga sai ya samu wasu mutane ya kwata tilani wato suna rigima suna jayayya tsakaninsu suna fada da juna haza min shi'atihi wannan din yana daga cikin jama'ar annabi Musa banu Isra'il wa haza min aduwi wannan kuma yana daga cikin makiyan annabi Musa alaihi salam domin wato jandarma ne na Fir'aun fastagasa allazi min shi'atihi ala allazi min aduwi wannan mutum wanda yake cikin jama'a ta annabi Musa sai ya nemi agaji na annabi Musa akan wanda yake makiyan su ma'ana annabi Musa ya taimaka masa mi za a yi fa waka zahu Musa Musa annabi Musa alaihi salam sai ya dambaci wancan makiyin nasu faka ba alaihi takiyan ki sai ya mutu annabi Musa sai yake cewa wannan dai aiki ne na shaytani domin shi shaytani wato abokin gaba ne mai batar da mutum kuma wanda yake mabayyanin abokin gaba shin yanzu anan abinda muke tambaya wannan yayi istigasa da annabi Musa akan abinda annabi Musa yake da iko da shi ko kuma akan annabi abinda annabi Musa ba shi da iko da shi kuna fada da mutum yafi karfin ka kaga wani sai ka ce wani da Allah zo taimaka mu kaga anan yayi istigasa da annabi Musa akan abinda annabi Musa yake da iko da shi don haka annabi Musa da ya dambaci wancan takiyan ke fadi ya mutu kulli annabi Musa ya masa shine alwakaz ka cibre hannu sannan ka dambaci mutum shine alwakaz fa wakaza bu Musa annabi Musa ya dambaci wannan abokin gabar ta su fa qaba alaihi takiyan ki sai ya mutu inda ana istigasa da wani akan abin da ba shi inda ana istigasa da wani inda ana istigasa da wani akan abin da ba shi da iko da shi da ya istigasa da annabi Musa da ba sai annabi Musa ya zo wuce tun lokacin da suka kulli da kokowa zai ce ya Musa ce baka an gane ko da ba sai ya ga annabi Musa ba tun lokacin da suka kulli ko tun lokacin da ya tsare shi zai zalunce shi zai iya cewa ya Musa ce baka amma sai da ya ga Musa yana halarce kuma ya san abu ne wanda annabi Musa yana da iko akan shi annabi Musa zai iya kama masa domin su gama da wannan kin dan haka ubangiji ta'ala yace fastagathahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwwi. To amma yanzu misali kofi ya kurce a hannuna zai kai kasa, baka kusa, babu kai babu alamar ka, in kiraye ka in ce yawa ne, shin nayi istigasa da kai akan abin da kake da iko da shi? A'a, nayi istigasa da kai akan abin da baka da iko da shi illa ubangiji subhanahu wataala. Inda kana halarci kana kusa da izinin Allah za ka iya taimakawa ka tsare wannan kofi ba zai kai kasa ba. Amma na yi tuntuɓe babu kai, ko ka yi shekaru ma da mutuwa, ko kuma kana fake, in ce yawa na taimaka, nan na yi istigasa da kai akan abin da baka da iko da shi illa ubangiji subhanahu wata'ala. Domin yin tuntuɓe wannan tsanani ne ka fada, tsananin da ba wanda ya isa ya fitar da kai illa ubangiji subhanahu wata'ala. Wannan abu da ya kubce daga hannunka zai kai kasa, tsanani ne ka shiga, tsananin da ba wanda ya isa ya taimaka maka illa umadacin sammai da kasai. In dai ba wani yana kusa ba, za ka iya neman cewa ya taimaka da izinin Allah, domin ka yi istigasa da shi akan abin da yake da iko. Don haka a nan annabi Musa ya nemi istigasa da wannan, ya nemi istigasa da annabi Musa akan abin da annabi Musa yake da iko a kai shi. Shi ne Allah ya ce fastagathahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwwi. To amma inda annabi Musa baya nan, ya ce ya Musa taimaka, kaga wannan ya maida annabi Musa cewa kishiya ne ga ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne yake tare da bayinsa a duk inda kake, sawa'an a cikin sama ko a cikin ƙasa, Allah yana tare da kai da sanin shi kuma da ƙudurar shi. Allah yana da iko akan komai duk inda kake, kuma yana sane da halin da kake ciki. Amma shi inda annabi Musa bai ne ya ce ya Musa, shin Musa ya san abin da ya faɗa? Don haka istigasa da wani Allah akan abin da ba wanda yake da iko akan shi illa ubangiji subhanahu wata'ala, wannan shirka ce, babbar shirka, kuma mai fitar da mutum daga cikin musulunci, mai halatta jininsa da dukiyarsa, wanda kuma in ya mutu akan haka makomar shi ita ce wuta, zai dawwama a cikinta in dai bai tuba ba. Dan mai Allah yake cewa wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Ubangiji ta'ala yake cewa waɗanda kuke kira kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala domin su taimaka muku, ubangiji ta'ala yace ma yamlikuna min qitmir, daidai da fatar dabino Allah ya ce ba su mallaka ba. In aka ce alkidimir, idan ka bare dabino ɗan, idan ka fito da shi za ka ga wata farar fata ta nade shi, to wannan ita ce ake kira da alkidimir. Wai ba ma dabinon fa, ba ma ɗan shi ba, daidai da wannan fatar da ta nade ɗan, Allah ya ce ba su mallaka ba. Domin duk abin da yake cikin samai da kasai da abin da yake tsakankaninsu mallaka ne ga ubangiji subhanahu wa ta'ala. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin, lillahi mulku samawati wal ardi wa man fihin, ko kuma wa ma fihin, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ubangiji ta'ala shi yake da mallakar abin da ke cikin samai da kasai da abin da yake tsakankaninsu. In ka hudda sama da kasa da abin da ke tsakankaninsu, me ya rage? Gaba ɗayansu na ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shi ne Allah ya ce ma yamlikuna min qitmir, ya ce daidai da fatar ɗan dabino Allah ya ce ba su mallaka ba. Sai Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'a'akum, in har kun roke su yawa ne yawa ne, ubangiji ta'ala ya ce la yasma'u du'a'akum, ba sa jin kiran da kuke musu. Ka shekara kana yawa ne, bai san ba ma me kake faɗa. Ubangiji ta'ala ya ce walau sami'u mastajabu lakum, kaddara cewa za su ji kiran da kuka musu da roƙon da kuka musu. Ubangiji ta'ala ya ce mastajabu lakum, sun yi kaɗan su amsa muku. Sannan sai ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum, a ranar kiyama za su butulce game da shirkar da kuka musu, za su kafirce mu, su ce a su ba ku kuka roƙa, ba su ba kuka roƙa. Ubangiji ta'ala ya ce wala yunabbiuka mislu khabir, ba wanda zai baka labari kwatancin ƙwararre, shi ne masanin kowa, kowa da komai ciki da bai, shi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala. In aka ce khabir, mutumin da yake da sanin abu ciki da bakin sa, Ubangiji ta'ala shi ya san kowa da komai ciki da bakin, wala yunabbi'uka mislu khabir. To dan haka anan kasancewar me zamu fahimta a karkashin wannan aya, kiran wannan Allah domin fita daga cikin tsanani, tsananin da ba wanda yake da iko akan shi illa Ubangiji subhanahu wata'ala, wannan shirka ce babba. Duk wanda ya mutu akan ta makomarshi ita ce wuta. Irin wannan shirka fa ta yaduwa cikin al'umma, tuntube mutum zai yi maimakon ya ce ya Allah gyara, kaji wani ya ce ya dan Amina, wani ya ce ya dan Fudiyo, wani ya ce ya Badawi, wani ya ce ya Khailani, wani ya ce ya Jailani, an gane ko wani shehu wani na can da ba, za ka ji kowa dai da haka shi wani da haka wannan shi sai ya kira yake cewa ya kira wani shehu na ƙauyensa a nan, ya ce tace ai kowa na garin sa yake kira, ni ma bari in kira shi shehu. To dan haka kasancewar wallahi tallahi duk wanda ya kira wani Allah a irin wannan hali shirka ce babba mai fitar da mutum daga cikin addini. Duk wanda ya san da haka to wannan babban kablasir ya hau kanshi, wanda bai sani ba sai a sanar da shi, in an sanar da shi ya ci gaba da yi kuma wannan kafirci ya tabbata a kanshi. Abinda zai kara tabbatar mana da haka a ranar yakin Badar, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura ɗan rahoto su je su yi masa rahoton adadin waɗannan jama'a na kafirai da suka fito, waɗannan ɗan rahoto suka zo suka ba manzon Allah labarin cewa addini na Allah raƙumi suke yankewa. Manzon Allah ya yi kiyasin ya ce to in ba su kai mutum 1000 ba to ba za su yi kasa da mutum 900 ba, sai gashi ko kusan mutum 1000 ne. Shi ko gaba ɗaya jama'ar sa wanda ya fita da su mutum 313 ko da 15 ko sama da haka, kamar yadda sabani wajen marwaita da 13 ko da 15 ko da 17 adadin waɗanda suka halarci yakin Badar. Manzon Allah ya tabbatar da cewa aikin ba karami bane, sai ya shiga cikin yar bukkar da aka masa wanda ake kiranta Arish, dan daki ne aka masa na haƙi, wanda a nan wurin yanzu in ka je Badar babban masallaci ne aka gina, domin ita Badar wato kamar misali karamar hukuma wannan kamar arandisma ce daga cikin arandisma kin Madina, a nan daidai inda aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rumfa a Badar an yi babban masallaci wanda ana kiran shi Masjidul Arish. To a lokacin nan manzon Allah ya shiga ya fuskanci al-Qibla, manzon Allah ya daga hannu, Abubakar yana bayan shi, sai yana addu'a yana kaskanta kai ga Ubangiji cewa yake Allahumma anjiz lima wa attal, ya Allah zartan mun abinda ka mun alkawari, Allahumma in yake cewa Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam fala tubadu fil ard aw kama qala. Manzo Allah yake cewa ya Allah in har ka halaka wannan jama'a ta musulmi ka bari aka halaka su, to bayan wannan yini ba wanda zai bauta maka abin kasa. Manzo Allah yayi ta maimaita wannan addu'a yana ma Ubangijin samagiya, mayafinsa ya fadi kasa, Abubakar ya dauka ya maida masa, Abubakar yake ce masa magiyar da kake ma Ubangijinka ta isa, ba zai kaskanta ka ba, abin da ya ma alkawali Ubangiji ta'ala zai zartan maka. Take yanke sai sako ya zo daga saman bakwai, Ubangiji ta'ala yake cewa iz tastagifuna rabbakum fastajaba lakum anni mumidukum bi alfin minal mala'ikati murdifi. Manzo Allah gengedi ya dauke shi a cikin gengedin da ya farka, manzo Allah yake cewa ga Jibril nan da jama'ar shi ya zo, Ubangiji ta'ala yace iz tastagifuna rabbakum, ku tuna lokacin da kuke neman agajin Ubangijinku, fastajaba lakum Ubangiji ta'ala sai ya amsa muku, anni mumidukum Ubangiji ta'ala ya ce ni zan dade ku na karfafe ku bi alfin minal mala'ikati murdifi, da mala'iku 1000 waɗanda suke masu biyar juna. To anan abinda muke tambaya, shin wannan tsanani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'a suka fada ko ba tsanani bane ba? Ina mutum 300, ina mutum 1000? To anan dawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi istigasa da Ubangiji subhanahu wata'ala, domin tsanani ne wanda ba wanda ya isa ya fitar da kai illa mahaliccin samai da kasai da abin da ke tsakankaninsu. to dan haka kasancewar masu son su cika ransu ba babbaka waccan aya wadda take cikin suratul qasas sai su dauke ta su kafa hujja da ita ai ya halatta ayi istighasa da waliyai da shehunnai da duk wasu salihan bayi kana iya kiran sunan su sai su fitar da kai daga cikin tsananin da suke akwai shehun da yake da'awar yace a kiraye shi in ka bada cikin tsanani kai mabiyin shi yana da dogon hannu zai duk inda kake ko a cikin sahara ko a cikin teku zai samu ka hadari nawa akai na mota aka kiraye wani ba Allah ba kuma motar ta bin tsire ta kai kasa kuma wanda suke cikin ta suka halaka bayani ya gabata a darasin mu na tauhidi wani dan uwa yake gaya mun har yau kuma yana rayuwa makwabcin mu mota ta kuce suna kan hanyar Kano wanda suke tare a cikin motar shi ɗayan cha yake ya shehuwa ne ya shehuwa ne shi kuma yana wani ka kiraye Allah cha yake ya shehuwa ne motar nan da ta kai kasa shi wanda yake kiran Allah kukurza ne bai yi ba amma shi wanda yake kiran shehu sai da yake karaya ta wajen karaya biye Allah ya sa da kwanake shi ma a gaba wai koda zai fita lafiya akan ya kiraye shi ba yana nuna cewa ba ya halatta kuma ba cewa ba lakalin ne an jarraba shi a'a kiran wani Allah lokacin da mutum ya fada cikin tsanani wannan shirka ne dan haka Sheikhul Islam yake ce Muhammad ibn Abdul Wahhab yake cewa shirkan mutanen yau tafi tsanani akan shirkar kafirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada zamani da su irin su Abu Jahal irin su Abu Lahab irin su wannan Umayya ibn Khalaf da sauransu mushrikan yau sun fi mushrikan da tsananin shirka menene dalili anan yace mushrikan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada zamani da su ba sa shirka da ubangiji sai in sun fada cikin tsanani sai in sun shiga cikin yalwa sai in sun shiga cikin yalwa hankali a kwance babu wata damuwa suke shirka amma in sun fada cikin tsanani gaba ɗaya komawa suke ga Ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa huwal ladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajraina bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asikun وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ده فدسا واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاهم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا ده فدسا فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين falamma najjahum ila albarri idahum yushriku da fadasa wa idha ghashiyahum mawjun kabulali da awallahu mukhlisin lahuddin falamma najjahum ila albarri faminhum muqtasid wama yashhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur gaba dayan wadannan ayoyi suna mana bayanin mushrikan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tara zamani da su in ana cikin kwanciyar hankali ba wani tsanani to a lokacin da suke shirka amma in sun fada cikin tsanani ba sa kiran kowa sai Allah a wannan hali ba sa shirka suna tsarkake addu'a ga Ubangiji subhanahu wataala to in ka dauki mushrikan yau su kuma ba sa shirka sai a cikin tsanani ko kuma mu ce cikin tsanani da yalwa gaba daya kamar yadda malam ya faɗa ana cikin zaman lafiya sai shirka kuma in an fada cikin tsanani maimakon a koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala kuma sai shirka kai kintibe zaka kai kasa maimakon ka ce ya Allah sai ka ringa kiran wani can daban wallahi tallahi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kiraya ko jibril ka kiraya ko wani salihin bawa daga cikin salihan bayi yayi kadan ya kawo maka agaji a cikin halin da kake kuma wannan bawa da kake kiraya ka ce shi da Allah ɗaya suke yanda Allah yake da mallakar ije tsanani da yayi shi ko janyo amfani ka ce wannan bawa shi ma yana tarayya da Ubangiji to dan haka anan shine sai ya ce fadu Allaha yugisna ko kuma yugisuna yace roƙa mana Allah ya agaza mana duk da cewa lokaci ya tafi kan wannan gaba dai insha Allah za mu dakata ƙarin bayani zai zo akan darasin da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.